بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته A yanzu da nake magana yammacin ranar Talata ce wacce ta daidai da 25 ga watan Ramadan Hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1435 wacce ta daidai da 22 ga watan July shekara ta 2014 Dan uwa mai kallon mu da sauraron mu kai tsaye da wanda zai kalle mu da saurare mu ta kafofin yaɗa bayanai na zamani kana kallon mu da sauraron mu ne daga makarantar mu mai suna Darul Hadisi Salafiya wanda ke number 4 Madarkaci Road Gaskiya Layout a nan Zaria jihar Kaduna a Najeriya wannan cassette da kake kallo shine cassette na 140 daidai daga cikin jerin kasusuwan karatun tafsirin Al-Qur'ani mai girma wanda Malam Albani Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi yayi wataki da Al-Qur'ani mu'jizar mu'jizoji a yau ba karatun tafsiri ne zamu ba sai dai alƙawari da muka yi wa ƴan uwa ajiya cewa a yau insha Allah akwai nasihohi da fadakarwa da tunatarwa da zamu yi wa junan mu game da wasu manyan ibadodi guda biyu waɗanda suke tunkarar mu tun daga kusan wato kwana biyu nan gaba kadan har zuwa wato asalin sallah ibada ta farko ita ce ibada ta zakatul fitri abinda yafi shahara da zakar kunu ko zakar fiddakai ibada ta biyu ita ce ibada ta idi sallar idi dan haka a yanzu insha Allah ta'ala babban abinda zamu gabatar kafin mu tashi manyan abubuwa ne kamar guda uku abu na farko takaitattun bayanai ne game da abin da ya shafi zakatul fitri da abin da ya shafi salatul aidaini kuma musamman sallar idi karama da ita ce take fuskantar mu kwanaki hudu ko nan gaba kadan to sannan sai abu na uku akwai bayanai waɗanda suke dauke da wato godiya ga Allah madaukakin sarki da godiya ga bayin Allah ku kenan ƴan uwa waɗanda kuka ba mu kunnuwanku da tunaninku dan sauraron abubuwan da muka yi ta fadi to sannan akwai kuma godiya ta musamman ga ƴan uwa gaba daya da jawabai wanda director shugaban wannan makaranta wato ta Darul Hadisi Salafiya zai gabatar wa ƴan uwa ina fatan Allah madaukakin sarki ya taimake mu sai dai ga wani hanzari ba gudu ba ma'ana i'tizari ajiya ne wa ƴan uwa alƙawari cewa akwai photostat da za a yi ƴan uwa su rike su siya domin bibiyar abubuwan da za mu dan tattaba mu karanta sai dai jama'a an samu matsala daga masu aikin dan haka ƴan uwa za su yi hakuri sakamakon matsala da aka samu Allah madaukakin sarki ya taimake mu zakatul fitri wannan jumla da kaji zakatul fitri haka abin yake ma'ana haka shari'ar musulunci take kiranta amma malamai suka ce abinda ake nufi da zakatul fitri suka ce sadaqatun tajibu bil fitri min ramadan sadaka ce wacce take ta wajaba ga waɗanda suke musulmi ne waɗanda suka azumci watan ramadan wato idan watan ramadan ya zo ƙarshe wannan ita ce abinda ake nufi da zakatul fitr wasu sukan ce zakatul fitr kaga wannan rashin fitar da ta'un ne ko sai su ce fitr maimakon fitr a Hausa ana kiranta da zakar kunu ko kuma zakar fiddakai malamai suka ce hikimar da ta sa Allah madaukakin sarki ya shar'anta wannan ibada ta zakar kunu hikima ce wacce take Allah madaukakin sarki ya nufi wato tausasawa bayi waɗanda suke mabukata al-fuqara wal masakin ta hanyar gamsar da su da wadatar da su kada su tafi suna roƙon mutane a ranar Idi da kuma shigar musu da farin ciki a ranar da dukkan musulmi suke cikin farin ciki ta hanyar zagayowar ranar Idi sa'annan yana daga cikin hikimomi da Allah madaukakin sarki ya shir'anta wannan ibada ta zakkar fidda kai akwai tsarkake wato musulmi daga abin da ya same su ko abin da suka aikata na wasannin banza da maganganun banza a cikin watan Ramadan idan baka fahimci wannan ba dan uwa ka saurara ka ji hadisi da aka samo daga sahabi Abdullah dan Abbas wanda al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin Sahih al-Bukhari da Muslim Bukhari a lamban hadisi na 1503 Muslim a lamban hadisi na 984 Abdullah dan Abbas yake cewa farada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zakat al-fitr annabi sallallahu alaihi wa sallama ya farlanta zakkar fiddakai akan musulmi tuhratul lissaimi min al-laghwi war-rafafi saboda ya zama tsarki ga waɗanda suka yi azumi wato ga mai azumi tsarkaka ne daga laghu maganganu da yayi waɗanda suke basu dace ba a cikin azumi war-rafaf da kuma wato ayyuka waɗanda suke na sabon Allah waɗanda suke yasassun al'amura ne waɗanda suke ba daidai bane wa tu'matul lil masakin sannan annabi ya farlanta wannan zakka fitar da wannan dukiya da wannan kayan abinci dan ya zama ciyar da mabukata ne tu'matun lil masakin annabi ya ce faman addaha inji Abdullah dan Abbas dan hadisin marfu'i ne wato hukman faman addaha qabla as-salati fa hiya zakatun maqbula annabi ya ce duk wanda ya bayar da wannan zakka kafin a fita sallar Idi to zakka ce wacce take karbabbiya Allah ya karba mishi waman addaha ba'da as-salati fa hiya sadaqatun min as-sadaqat duk wanda ya debi dukiyar ya bayar bayan an dawo sallah ma'ana an sako Idi karama to bai samu ladan zakatul fitr ba sai dai wannan dukiya da ya bayar ta zama sadaka daga cikin sadakoki kenan daga nan zamu fara fahimtar ita zakatul fitr ana fitar da ita ne kafin a tafi sallar Idi kafin a dawo daga sallar Idi kamar yadda wannan hadisi abinda yazo dan ya bayyana mana hikimar da ta sa Allah madaukakin sarki ya shar'anta wannan ibada ta fitar da hatsi ko kayan abinci ka bayar a matsayin zakkar kuno ka ji manyan hikimomin guda biyu tuhratul lissaimi min al-laghwi war-rafi sannan tu'matul lil masaki ina fata an fahimta to sannan sai gaba ta biyu ina hukuncin wannan zakka shin zakka ce ma'ana ibada ce wacce take ta wajibi ko mustahabbi ko ko wato menene matsayin ta a shari'ar musulunci malamai suka ce zakatul fitr wajibatun ala kulli muslimin wannan zakka ta fiddakai wajibi ne akan kowane musulmi li hadith ibn umar radiyallahu anhuma qala saboda hadithin sahabi abdullahi dan umar Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda yace farada rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zakatul fitr sa'an min tamrin aw sa'an min sha'irin 'ala al-'abd wal-hurri wal-dhakari wal-untha was-saghiri wal-kabiri min al-muslimin wa amara biha an tu'addiya ko an tu'adda qabla khuruj an-nas ila as-salah Abdullah dan Umar yace Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya farlanta zakatul fitr a bayar da sa'i guda na dabino ko sa'i guda na sha'ir ko kuma wato sa'i guda na sha'ir wajibi ne akan bawa da da shine alal abdi wal hurri mace da namiji az-zakari wal untha karami da babba wato daga cikin musulmi zamu zo mu tattauna cewa wannan hadisin yana tabbatar da ashe zakatul fitr ba a fitarwa kafirin amana zimmi, kamar yadda idan kana zaune da mace wacce take wato Kirista ko ba Yahudiya zimmiya, to ba za ka fitar mata da zakatul fitri ba, saboda annabi cewa yayi minal muslimina, kaga su kuma ba musulmi bane. Wannan hadisi kun ga ya fito karara, ya bayyana cewa zakatul fitri wajiba ce, kaji hukuncin ta a shari'ar musulunci. Dan haka dan uwa musulmi, kada kai wasa da wannan ibada, kada ka ce to ai ko baka bayar ba ba komi. Ina fata an fahimta, lalle ne ka cire ka bayar. To sa'annan al-Imamu Abubakar ibn al-Munzir ya nakalto ijma'i da malaman ilimi suka yi masana akan cewa wannan sadaqatul fitr din wajiba ce. Ka karanta littafin shi al-Ijma' a shafi na 49 na babban malami al-Imamu Abubakar ibn al-Munzir. Kaji gaba ta biyu daga cikin gabobin bayani game da abin da ya shafi wannan ibada. Gaba ta uku, alaman tajibu zakatul fitr, wannan zakatul fitr din akan wa take zama wajibi, wa ta zama wajibi akan shi sai ya diba ya bayar. Malamai suka ce tajibu zakatul fitr alaman tawaffarat fihi shurutul atiya, duk wanda waɗannan sharuɗa suka cika akan shi to zakatul fitr ta zama wajibi, sai ya diba ya fitar, wato sai an fitar mishi ko kuma sai ya fitar wa kanshi, matukar ya samu kanshi a hali na yalwa kamar yadda zamu ji mu ambata. Sharadin farko shine ya zama musulmi, al-islam shine sharadin farko. Kenan wanda yake ba musulmi ba, idan ya kasance a ƙarƙashin ka ko a ƙarƙashin waɗanda suke ma ayyuka na yau da kullum a gida, to bata wajaba akan ka ka diba ka fitar mishi ba, ta wajaba ne ka fitar wa wanda yake musulmi, saboda ai annabi cewa yayi fuhuratul lissaimi min ar-rafasi wal laghwi, to sannan annabi yace wa dhakari wal unsa, sai yace min al-muslimina, kaga wanda ba musulmi ba bata wajaba akan shi ba kenan. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Dukan malamai jumhur sun tafi akan haka in banda al-Imam Shafi'i, dan haka malamai suka ce wal qawlu ma dhahaba ilayhi al-jumhur, abinda jumhurin malamai suka tafi akai to wannan shine abin da yake tabbatacce, wanda hukunci zai tabbata akan shi. To sannan sai sharadi na biyu, wanda sai ka cika kafin wannan ibada take wajaba akan ka, shine al-qudratu ala ikhraji zakatil fitr, sai ya zamto kana da iko, sai kana da dama, sai ka mallaki abin da zaka iya ci, sannan ne ya halatta ko ya wajaba akan ka ka iya diba ka bayar. Haka kenan da zaka wayi gari a yau ranar Idi da safi da kai da iyalinka baka da abin da za ku ci, to wajabcinta ya fada akan ka. Ina fata an fahimta. Dan haka malamai suka ce li anna man kana gashi wa hadduhu hadhihi alqudra, ma'ana abin da ke zama wato iyakar da za ta wajaba a kanka ka diba ka fitar da wannan ibada, shine zamto kana da iko. Ikon nan suka ce an yakuna indahu fadlun an qutihi wa quti man fi nafaqatihi laylatil idi wa yawmihi, yace shine zamto banda abincin da zaka ci, ma'ana da kai da iyalinka waɗanda nauyin su yake a kanka, kana da abin da za ku ci a yinin Idi da daren Idi, to i abinda yayi saura a saman wannan, to wannan ya nuna kana da iko, wajibi ne ka diba ka bayar, wajibi ne ka fitar da wato wannan zakatul fitr din. Kenan idan baka da shi kaga ta fada akan ka. Ina fata mun fahimta. Idan ya zamto zakka wacce take ta wajiba in baka da iko ta fada akan ka, to famin babi aula zakatul fitr in baka da iko ya zamto ta fada akan ka. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. To sa'annan jama'a, gaba ta hudu game da abin da ya shafi wannan ibada ta zakatul fitri, shine a cikin wani irin nau'i na abinci ake diba ake bayarwa, shin a kowane irin nau'i na abinci ana iya fitar da zakatul fitri, ko ku a'a akwai wasu nau'i daban waɗanda su kadai shari'a ta yadda a diba a bayar daga cikin su? Malamai suka ce tukhraju zakatul fitr mimma yaqtatuhu almuslimuna, ana fitar da zakatul fitri daga abinda musulmi suka dauka suka mayar shine a matsayin qutul baladi din su, ma'ana abincin da suke ci, abincin da suka mayar a kasar su ko a yankin su shine abincin da suke ci, ma'ana wanda idan aka boye to za su tagayyara. Ina fata an fahimta. Yanzu misali kamar kace nan Zaria ko kace Kaduna ko kuma kace arewacin Najeriya, ina jin kaga kamar shinkafa ai ta shiga daga cikin qutul baladi ko haka, masara ita ma tana daga cikin qutul baladi. Ina fata mun fahimta. Amma kaga misali kamar a ce Karas, yanzu Karas jama'a qutul baladi ne, misali anan arewaci ko a noma Karas ko ba a noma ba, musulmi za su shiga cikin yunwa jama'a, kaga wannan ba qutul baladi bane. To ana diba ne daga abinda musulmi suka dauka a matsayin qutul baladi a gare su. Malamai suka ce wala tuqtasaru ala ma nussa alaihi, ba a takaituwa ga abinda yazo cewa ana ciyar da zakatul fitri kadai a cikin shi, ishara zuwa ga ash-sha'ir da at-tamru da az-zabib. Wato sha'ir, sha'ir dai da muke abin nan jama'a, sannan sai at-tamru dabino, sannan sai az-zabib wato busasshen inabi. Waɗannan abubuwan guda uku wasu malamai sun tafi akan cewa a cikin su ne kadai za a diba a bayar da zakatul fitri. To amma kaga misali ka dauki dabino, yanzu dabino jama'a mu anan za a lissafa shi a matsayin qutul baladi jama'a, kaga ba za a lissafa dabino ba. To sannan ka dauki az-zabib, ina jin cikin mu nan ba ma kowa ya san az-zabib ba, kuma karshen ta ba kowa ma ya taba ganin shi ko ya taba cin shi ba, ko kuwa jama'a. To kenan kaga ashe takaituwa ga waɗannan, to lallai ba shi bane abin da yafi dacewa da masalih addiniya, kamar yadda malamai suka ce bal tukhraju min al-aruz, ai ana iya fitar da wannan zakka daga shinkafa al-aruz wa dharra da dawa wa nahwihima da sauran nau'in abinci makamantan waɗannan, mimma yu'tabaru qutan, na daga abin da ake dauka a matsayin abinci da mutane suka mayar da shi abinda suke ci suke amfani da shi na yau da kullum. Ina fata mun fahimta. Kene yanzu kaga zaka iya diba ka fitar daga shinkafa, ka iya diba ka fitar daga wake, ka iya diba ka fitar daga masara ko dawa ko kuma abinda dai wato mu muka dauka a matsayin qutul baladi. Ina fata mun fahimta. Malamai suka ce wa hadha asahhu aqwalil ulama, wannan ita ce magana mafi inganci da malamai suka yi. Wa huwa madhhabu shafi'iyyati wal malikiyya, wannan ita ce mazhabar shafi'iyya da malikiyya. Wa ikhtarahu shaykhul islam ibn taymiya, malam ibn taymiya ya zabi wannan fatawa a cikin littafin shi ikhtiyaratul fiqhiyya. Ina fata jama'a mun fahimta. Gashi nan sun yi maganganu masu yawa daga cikin malamai Abu Hanifa da al-Imam Ahmad ibn Hanbal, su ne suka tafi ala khilafi ma zahaba ilaihi shafi'iyya wal malikiyya, akan cewa la yujzi'u illa tamru wa sha'iru wal bur, suka ce zakatul fitri dole sai ya zamto an fitar da ita daga dabino ko daga sha'ir ko kuma daga aburu, ma'ana al bur. To amma waccan magana ta farko jama'a ita ce daidai insha Allah, Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To sa'annan sai gaba ta biyar, mal miqdarul wajibu an kulli shakhsin fi zakatil fitri, adadi nawa ne yake wajibi a fitar akan kowane musulmi na abin da yake wajibi na zakatul fitri, ma'ana tiya nawa ko mudu nawa ko wato gongoni nawa ko buhu nawa ko yaya dai ya kamata a bayar. An fahimta. Malamai suka ce li ahli al-ilmi fil miqdaril wajibi 'ani shakhsi madhhaban, malamai suna da mazhaba guda biyu, ma'ana suna da fatawoyi guda biyu ko matafiya guda biyu game da abin da ya kamata ko ya wajaba a diba a bayar. Mazhaba ta farko malamai suka ce annal wajiba sa'un min ayyi sinfin, abin da yake wajibi shine a bayar da sa'i guda. Abin da ake nufi da sa'i shine mudun nabi guda hudu, ai na san mun san mudun nabi ko, to in aka auna mudun nabi cikin shi guda hudu to shine sa'i daya to shine abin da yake miqdar adadi gurgudu na wajibi da yake wato ya wajaba a diba a fitar a matsayin zakatul fitri a matsayin kowane mutum guda. Ina fata an fahimta. Kuma wannan babu bambanci tsakanin nau'in abincin da za a fitar, ba bambanci tsakanin shinkafa ko masara ko dawa ko alkama. Wannan ita ce matafiyar ma, wato malamai matafiya ta farko. Wannan matafiya jama'a malamai jumhur sun tafi zuwa gare ta sabanin al-Imam Abu Hanifa da wasu daga cikin ashabur ra'ayi. Dalilin waɗannan da suka ce dukkan nau'in hatsi matsayin su daya game da abin da ya shafi fitar da zakatul fitri, dalilin su akan wannan sun kafa hujja ne da hadisi da aka samu ingantacce al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin Kitabus Sahih da al-Imam Muslim da al-Imam Abu Dawud a cikin Kitabus Sunan da Tirmidhi a cikin Kitabul Jami' da al-Imam an-Nasa'i a cikin As-Sunan al-Kubra daga sahabi Abu Sa'id al-Khudri Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda. Kala yake cewa kunna nukhriju zakatul fitri iz kana fina rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yace mun kasance muna fitar da zakatul fitri a sa'ad da annabi ke cikin mu bi rasuba, muna fitar da sa'an min ta'amin aw sa'an min sha'irin aw sa'an min tamrin aw sa'an min zabibin aw sa'an min aqtin. Abu Sa'idin yace a zamanin annabi muna fitar da sa'i guda na abinci ko sha'ir ko dabino ko wato zabib busasshen inabi, wato a zamanin annabi muna bayar da sa'i guda a matsayin zakatul fitri. Yace falam nazal nukhrijuhu, ba mu gushe ba muna fitarwa a yadda muke fitarwa a zamanin annabi, hatta qadima muawiyatul madinata, har sai da sahabi Muawiya ya taho garin Madina bayan annabi ya rasu. Fatakallama Muawiya sai yayi jawabi, fakana mimma takallama an-nas, daga cikin jumillar maganganu da jawaban da Muawiya yayi wa mutane cewa yayi inni la'ara muddaini min samra ash-sham yani al-qamha ta'dilu sa'an min tamrin, yace ina ganin wato mudu biyu ma'ana rabin sa'i guda kenan, kace mudun nabi guda biyu, an fahimta, na alkama casashiya da aka kawo daga kasar Sham to tana matsayin sa'i guda na dabino, ma'ana sa'i guda na dabino to yana matsayin rabin sa'i na alkama. Ina fata mun fahimta. Muawiya wannan jawabi, fa akhadha an-nasu bidhalika, sai mutane suka dauki wannan magana ta Muawiya maimakon sa'i guda na alkama da aka saba bayarwa tun a zamanin annabi, sai aka koma mutane suna bayar da rabin sa'i mudun nabi biyu idan alkama ne. Ina fata an fahimta. To amma sai Abu Sa'idin kala yace amma ana, yace kai jama'a ku saurara, kun ga dai ni fala azalu ukhrijuhu kama kuntu ukhrijuhu, yace bazan gushe ba ina fitar da zakatul fitri a yadda annabi wato a yadda na saba fitarwa a zamanin manzon Allah, mana bazan canza ba. Ina fata jama'a mun fahimta. Wannan ita ce magana farko ko kuma dalilin waɗannan da suka ce dukkan nau'in hatsi ɗaya ne game da abin da ya shafi fitar da zakatul fitri. To sannan sun kawo dalili na biyu, hadisin da aka samu daga Bukhari da Muslim, hadisin sahabi Abdullahi dan Umar yake cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama farada sadaqatal fitri sa'an min tamrin wa sa'an min sha'ir fa'ajala an-nasu ila nisfi sa'in min burrin. Kaji wannan hadisi wanda asali yana ƙara bayyana abinda waɗancan sahabbai suke akai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Mazhabi na biyu waɗanda su suka ce abin da yake wajibi shine as-sa'u, a bayar da sa'i guda mudun nabi hudu ga dukkan nau'in abinci amma fa illa fil burri, in banda nau'in aburu, sai suka ce fayujzi'u nisfu sa'i, sai suka ce in aka bada rabin sa'i mudun nabi biyu to ya wadatar. Kaga a bisa yadda Muawiya yayi ma waɗancan jawabi mutane suka ci gaba da yi kenan ina fata mun fahimta to amma jama'a abin da yake daidai shine abin da aka kasance akai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ta yiwu kace shin Muawiya ya shigo da son zuciya a cikin addini sai mu ce a wannan ijtihadi ne da sahabi yayi wanda ba sahabi ba koda malami ne na musulunci yayi ijtihadi idan dai ba san rai bane ba san zuciya bane to ba a zargin shi akan ijtihadin koda ya saba wa nasu ina fata mun fahimta tama kuma ba dalili bane akan abishi akan ijtihadin da yake kuskure ne fi muqabalatin nasi ba daidai bane abishi kuma ba daidai bane a ci mutuncin shi ko a fadi bakar magana akan shi inna ma dai za a aje maganar ba za a dauke ta ai aiki da ita ba Allah madaukakin sarki ya taimake mu wani zai ce har yanzu shi fa bai san me ake nufi da sa'i din nan ba ko mudun nabi ban sani ba mallan ko wannan sa'in yana na mallan dan mi ko mana gashi na na san wasu za su bukatu zuwa ga sanin wannan wannan shine sa'i jama'a wannan idan ka mallaki wannan to idan aka cika shi idan aka zuba to madadin abin da ya wajaba miqdar na abayar na wajibi ga kowane mutum guda kenan wannan shine sa'i guda wanda sa'i guda shine wato tattaruwar mudun nabi guda hudu ina fata an fahimta idan ka mallaki irin wannan to idan aka cika da nau'in abin da ake bayarwa aka juye to na mutum guda kenan idan ko mudun nabi kake da shi to sai an auna 1 2 3 4 to sai a ce mutum guda kenan ina fata jama'a mun fahimta Allah madaukakin sarki ya taimake mu a cikawa ne wato wasu suna cewa to sharewa za a yi koko a cika cikawa za a yadda kasan za a cika yi tsoro haka ina fata an fahimta eh Allah madaukakin sarki ya taimaka gaba ta 6 mata tukhraju zakatul fitr yaushe ake fitar da zakatul fitr malamai suka ce yajibu ikhraju zakatul fitr qabla salatil eid wajibi ne a fitar da ita kafin sallar idi kaji lokacin ta mafi kurewa kenan wa yahrumu ta'khiruha ila ma ba'daha haramu ne a jinkirtar da ita har bayan idi dalili akan haka hadisin sahabi abdullahi dan umar yake cewa amara rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi zakatil fitr an tu'adda qabla khurujin nas ila as-salah yake cewa annabi yayi umurni da a bayar da zakatil fitr qabla an wato qabla khurujin nas a bayar da ita kafin mutane su fita zuwa masallaci yanzu ka ji lokacin ta mafi kurewa kenan to sannan malamai suka ce zaka iya bayar da ita ana sauran kwana 2 ko kwana 1 azumi ya kare ma'ana ana azumi 28 ko 29 to zaka iya diba ka bayar ina fata an fahimta dalili akan wannan malamai suka ce gashi wato banda wannan malamai sun kawo wato wancan hadisin gashi suka ce wayajuzu ta'jilu zakatil fitr qabla al fitr bi yawmin aw yawmayn ya halatta a iya fitar da ita kafin ranar sallah da kwana 2 ko da kwana 1 suka kawo wancan hadisi da aka samu daga ɗaya daga cikin manyan tabi'ai al-Imam Nafi'u kala yake cewa kana ibn Umar Abdullah dan Umar ya kasance yu'ti hal ladina yaqbalunaha yana dibar zakatul fitr yana ba da ita ga waɗanda suke zuwa karba wa kanu yu'tuna qabla al-fitr bi yawmin aw yawmayn ya kasance yana fitar da ita yana bayar da ita ana sauran azumi zai kare da kwana 2 ko da kwana guda ina fata an fahimta hadisi ne ingantacce al-Imam al-Bukhari ya ruwaice shi a lambar hadisi na 1511 Muslim a lambar hadisi na 986 yenen yanzu kaga wannan gabar abin da take so ta karantar da mu shine idan ka diba ka bayar da ita ana sauran kwana 2 ko kwana 1 azumi ya kare wannan zakata yi kamar yadda idan ka bari sai ranar idi da safe ka cire ka bayar kan ka fita masallaci ita ma ta yi ina fata mun fahimta
to sa'annan sai gaba ta gaba malami suka ce hal tasqutu zakatul fitr bi khuruji waqtiha, misali idan mutun yana da iko yana da dama sai ya sakaci har lokacin ta wuce har aka sako idi bai bayar ba, shin wannan zakata fada akan shi ko ku a sai ya bayar? Kun fahimci mas'alar da kyau? Malami suka ce ittafaqal ulama'u ala anna zakatal fitr la tasqutu idha kharaja waqtuha. Malami sun hadu, kaga ba ijma'i aka ce ba ittifaqi aka ce, sun hadu akan cewa mana akwai wadanda suka tafi zuwa ga aka sun haka kenan, mana sun hadu akan cewa ita zakatul fitri ba ta faduwa koda lokacin ta ya fita, li annaha wajabat fi zimmatihi li mustahiqiha, saboda ai ta wajaba a wuyan wanda ya wajaba, wato ya cancanta ya bayar da ita ne, dan haka suka ce fahiya daynul lahum, bashi ne akan su, la tasqutu illa bil ada, ba ta faduwa sai an idar da ita, li annaha haqqul lil abdi, haƙi ne wato ga bayi waɗanda suke na kusa da kai ka diba ka ba su, wa amma haqqullah, haƙin Allah fit ta'khiri an waqati ha fala, ma'ana lokacin ta ya wuce lokacin da Allah ya ce a diba a bayar, to amma kuma haƙin waɗanda ya wajaba ka ba su fa wannan zai fadi jama'a ba zai fadi ba, dan haka malamai suka ce lallai ne sai ka diba ka bayar, dole ne ka bayar, jinkirin kuma da kai to sai kai ta istighfari kana neman tuba kana nadama amma sai ka bayar. Kuma wancan hadisi ai ya kara ishara zuwa ga haka, da annabi ce faman addaha qabla as-sala fa hiya zakatun maqbula wa man addaha ba'da as-sala fa hiya sadaqatun min as-sadaqat, kaga zai bayar amma ba ladan zakatul fitr za a rubuta mishi ba, kuma mun fahimta da kyau ko? To sa'annan sai gaba ta kusa da ta karshe, hal yujzi'u ikhrajul qimati fi zakatil fitri, ko ya halatta a iya bada kima a bada madadin abin da ya kamata a bayar na zakatil fitri, misali kimar hatsi in shinkafa zaka bayar kai da iyalinka buhu guda, misali to sai ka auna ka ga buhu guda nawa ake siyarwa a kasuwa, 8,000 da wani abu 9,000, to ko ya halatta ka ɗebi kuɗin ka bayar a madadin zakatul fitri? Kun fahimci mas'alar? Malamai suka ce taqaddama al-kalamu an hukmi ikhrajil qimati fi zakawati umuman wa anna al-asla ikhrajuha 'ala al-wajhi alladhi warada bihi an-nass. Malamai suka ce asali game da wannan zakka da sauran zakat, ma'ana shine ka fitar da abin da yake nassi yazo da shi karara. Malamai suka ce wala yu'dalu anhu, ba a karkacewa asalin abin da nassi yazo da shi ila ikhrajil qima, a tafi ana fitar da kima ne makon shi kanshi abincin, illa li daruratin, sai illa rura ce ta faru, aw hajatin, ko aka buƙatu zuwa ga haka, aw maslahatin rajihatin, ko kuma wata maslaha da ta wajabta a rinjaye zuwa gare ta. Malami suka ce fayujzi'u hina idhin, a wannan lokaci to ya halatta a iya bada madadi. Ina fata an fahimta kenan. Kaga menene asali? Shine ka diba ka bayar da zakkar, abinci ne ko kaza ko kaza, amma idan akwai wata larura misali ko wata bukata ko wata maslaha diniya, to malami suka ce babu laifi a iya dibar kuɗi ko wani abu a bayar a madadin abin da ya kamata a bayar na zakka. Ina fata jama'a mun fahimta wannan sabani ne tun daga zakat, ma'ana zakka ta dukiya ta yau da kullum da malamai suka yi. Al-Imam al-Bukhari a cikin kitabu zakka ya kulla babi na musamman da ya kira babin da suna babul ko babul wato ardi ko babul ardi fi zakka ko al-urud ko wani abu makamancin wannan, ko ya halatta a je karbar zakka sai a karbi madadin abin da ya kamata a karba. Al-Imam al-Bukhari ya kulla babi, bai ce eh ba, bai ce a'a ba, amma hadisai da ayoyi da asar da ya kawo karkashin babin sai suka ba da amsar cewa eh, in akwai bukatar haka ya halatta. Ina fata jama'a mun fahimta. Ka karanta Bukhari kitabul zakka tare da sharhin shi na Al-Hafiz Ibn Hajar mai suna Fathul Bari bi sharhi sahihi al-Bukhari. Ina fata mun fahimta. To sannan sai gaba ta karshe game da abin da ya shafi zakatul fitri, da suwa ake gudanar da wannan zakka zuwa gare su, ma'ana masraf. Ina ne masraf? Kun da ji zakka ai masarif din ta guda takwas ne ko guda ai takwas kamar yadda Allah ya bayyana ko? To shin zakatul fitri masraf dinta daya yake da masarif na zakka ko ku a'a akwai wata wato masraf ta musamman na zakatul fitri? Malamai suna da maganganu guda biyu. Magana farko suka ce anna masrafaha huwa masarifuz zakka as-samaniya, suka ce yadda ya halatta a bayar da zakka ta dukiya ta yau da kullum a waɗannan gurare guda takwas ko a nau'i takwas, to haka ita ma zakatul fitri a iya diba a bayar a adadin waɗancan nau'i da ake bayar da zakatul fitri a cikin su. Fadin Allah da yace innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibn as-sabil fariidatan min Allah. Har zuwa ƙarshen aya kun ji wannan mazhabi na farko, jumhur sun tafi zuwa gare shi, amma in ban da malikiyya, ma'ana mazhabar hanabila da shafi'iyya da hanafiyya, duk sun tafi akan masraf na zakatul fitri, zakkar kono shine masraf na sauran wato asalin zakawat. Ina fata an fahimta. Mazhabi na biyu waɗannan suka ce a'a, annaha tusrafu lil muhtajin, wannan zakka ana bada ita ne kadai ga mabukata, al fuqara wal masakin faqat, miskinai da mabukata kadai, su kadai ne nau'i biyu ya halatta a debi zakkar kono ko zakatul fitri a basu. Wa huwa mazhabul malikiyya, wannan ita ce mazhabar al-Imam Malik ko mazhabar malikiyya, wa ikhtarahu shaykhul islam, kuma malam ibnu taymiya ya tafi zuwa ga wannan wato asalin ya zabi wannan ra'ayi na biyu. Malamai suka ce wa huwa rajihu, wannan ra'ayi jama'a shine wanda yake daidai. Ina fata an fahimta insha Allah. Li munasabatihi li mashru'iyyati zakatil fitri, saboda wannan mazhabin yafi kusa yafi dacewa da dalilin da tasa Allah ya shar'anta zakatul fitri, min kauniha, kasantuwar ita zakatul fitri ta zama tu'umatun lil masakin ko tu'umatun lil masakin, kamar yadda wancan hadisin da takhrijin shi ya gabata akai. Ina fata an fahimta. Kaga tu'umatun lil masakin kamar kace wannan hadisin ya zo ne fi mahallin niza'i, ma'ana kamar raba gardama ne. Ina fata mun fahimta. Da haka jama'a wannan shine daidai, za a ɗibi wannan zakka ne a bada ita ga al-fuqara, mabukata, wal masakin, da waɗanda suke miskinai. Ina fata mun fahimta. Waɗannan su ne bayanan da ya kamata mu yi game da abin da ya shafi zakatul fitri. Wannan bayanai mun dauko shi daga cikin wannan littafi sahihu fiqhi sunna na wato Abu Malik Kamal ibn Sayyid Salim, gashi daga cikin juz'in shi na biyu, daga cikin juz'in shi na biyu. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To sanan jama'a sai bayanai ai wato game da abubuwan da suka shafi idi, wanda ina ganin lokaci yana nema ya kure a tattakaice zan yi mana insha Allah. Jama'a gashi zan karanto a cikin dai wannan littafi har wa yau, daga juz'in shi na farko, daga ƙarshe-ƙarshen kitabus sala, daga ƙarshe-ƙarshen kitabus sala. Wannan littafi yana samuwa, ƴan uwa ɗaliban ilimi su ɗauki wannan littafi su tafi anguwanni da masallatai su yi wa'azi da su, su faɗakar da al'ummar musulmi game da waɗannan manya-manyan ibadodi da suke fuskantar mu. Gashi daga shafi na 597 malamin yace salatul aidain, sallar idi biyu, karamar sallah da babbar sallah, haka ake kiran su jama'a. Kuma kiran su da wannan suna ba laifi bane, ba kuskure bane, ba kaskantar da karamar sallah bane cewa dama a cikin salloli akwai wata karama da babba, a'a ba haka ake nufi ba. Ina fata mun fahimta. Wannan wani abu ne wanda yake al'adar Hausawa ne. Yanzu idan Bahaushe yace karamar sallah yana nufin sallar kaskantacciya ce ba ta da kima ko falala, kaga ba haka yake nufi ba. ina fata mun fahimta. Malamai suka ce al-hikmatu fi mashru'iyyati al-aidain, hikimar da Allah madaukakin sarki ta sa ya shar'anta mana idi biyu. Wani malami mai suna al-Imam ad-Dihlawi a cikin littafin shi mai suna Hujjatullah al-Baligha yake cewa anna kullu qaumin lahum yawmun yatajammaluna fi, yace kowace mutane, kowace kabila, kowace al'umma suna da wasu wata rana, wani yini, yinin da suna ado, wato wa yakhrujuna min buyutihim bizinatihim, su fice daga gidajen su cikin ado da kawa da murna da farin ciki. Wannan tun kafin zuwan musulunci mutane suna da wannan, yahudu suna da shi, kristoci suna da shi, haka waɗannan larabawa waɗanda ake ganin jahilai ne sun tabo jahiliya suna da irin waɗannan kwanaki. Ina fata mun fahimta. كما سيتي وعن أنس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولأهل المدينة يومان يلعبون فيهما في الجاهلية. أنس يروي حديثي أنس بلنصاري جماعة يروي حديثي كيتي وعن النبي يزو غرم مدينة سيترر متانم مدينة سناد وسقوان كيو بيو a zamanin jahiliya kafin zuwan musulunci yal'abuna fihima, suna wasanni, suna wato bayyana al'adu, suna murna da farin ciki da ado da kaza. Ina fata an fahimta. Fa qala, sai annabi yace da su sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, yace qadimtu alaikum wa lakum yawman, na iso gare ku ko mutanen Madina alhalin kuna da wasu kwanaki biyu a shekara, tal'abuna fihima fil jahiliya, kuna wasanni da bayyana al'adu da murna da farin ciki a zamanin jahiliya a cikin waɗannan kwanaki. Annabi ya ce wa kad abdalakumullahu bihima khairan minhuma, gashi haƙiƙa Allah ya sauya muku wasu kwanaki biyu waɗanda suka fi waɗancan kwanakin naku alkhairi, yawmun nahari wa yawmul fitri, ranar babbar sallah, ranar da ake sukar dabbobi, wa yawmul fitri, da ranar da ake bude baki, ma'ana ranar da ake shan ruwa ko kuma ranar karamar sallah. Ina fata mun fahimta. Kaji hikimar da ta sa Allah madaukakin sarki ya asalin wato shar'anta mana waɗannan kwanaki na idi guda biyu. Daga nan zaka gane ashe musulunci addini ne wanda yake da samaha a cikin shi. Akwai wasu kwanaki a musulunci, kwanaki ne na farin ciki, kwanaki ne na murna, kwanaki ne na ziyartar ƴan uwa, kwanaki ne na zumunci, kwanaki ne na ado, kwanaki ne na samun kai a hali na nishadi da annashuwa. Daga nan zaka gane musulunci ashe ba addini ne da ya takura wa musulmi ba. Ina fata mun fahimta. A musulunci akwai kwanaki na nishadi. Ina fata mun fahimta. Wannan hadisi ingantacce ne. الإمام أبو داود دا الإمام النسائي دا أحمد دا الإمام البغوي أبو مسعود أتكين شرح السنة سكت فتر دوانا حديثي دا إنغان تتشين إسنادي فالميسي سكتي ولأن يومي الفطر والنحر يتي وكما سبو دا وطن نمقوانكي قدا بيو رانر كرمر صلى دا ببا رانكوني وطن دا سكي بتشريع الله تعالى ألا دا كينش يشرع انتا ومتاني واختياره لخلقه الله شي يفيفيتا يزاب waɗannan kwanakin ya zabar wa halittun shi wali annahuma yuaqibani adaa ruknayn azimayn min arkanil islam kuma saboda waɗannan kwanaki guda biyu sukan faru a bayan wasu manya manyan ruknai daga cikin ruknan musulunci wa humal hajj was siyam sune wato ruknin aikin haji mana ibada ta aikin haji da ibada ta azumi. Kaga ibada ta aikin haji bayan ta ne ko a cikin ta ne ake yin babbar sallah, kamar yadda ibada ta azumi karshen ta ne ake yin karamar sallah. Ina fata mun fahimta. Wa fihi ma, kuma a cikin waɗannan manyan ibadodi guda biyu, yaghfirullahu lil hajiji was sa'imin, Allah yake gafartawa alhazai maniyata da kuma waɗanda suke masu azumi. Ya tabbata a hadisi annabi yake cewa sallallahu alaihi wa sallam a ranar Arafa shedan zai shiga cikin al'umma ya sa wannan ya saba wa Allah, wannan yayi rafasu, wannan yayi fusuku, wannan yayi jidalu, sai kowa yayi laifi, waɗanda Allah ya nufa za su yi laifi, shedan duk ya asalin taba su, yayi ma wancan, yayi ma wancan. Sai Allah madaukakin sarki ya kira mala'ikun shi ya ce da su, waɗancan bayi da suka taru, bayi na wai saboda me suka taru? Mala'iku sai su ce ai sun taru saboda kai ne. Allah zai tambaye su ba dan bai san dalilin taruwar su ba. Sai Allah madaukakin sarki ya ce ku shaida na gafarta musu gaba ɗayan su. Annabi ya ce a wannan ranar ne shedan yake kunyata duk shekara, shedan yake wulakanta, yake kaskanta, yana ganin ya sa wane yayi laifi, wane yayi kaza, ya dan yi magana da wance, ya dan yi kaza, ya dan shafa turare, yayi jidali, duk yayi waɗannan abubuwan, yana murna ya sa sun yi zinubi. Allah sai ya ce duk ya gafarta musu. To wannan ibada ta aikin hajji da Allah ke gafarta zunubi ga waɗanda suka yi ibadar aikin hajji bayan ta Allah sai ya shar'anta, wato asalin waɗannan kwanaki ɗaya daga cikin kwanaki na murna, wato ranar Idi babba, kamar yadda ya tabbata a cikin hadisai ingantattu almuttafaqu alaiha cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan Ramadana tazo za a kulle kofofin wuta, a bude kofofin aljanna, kofofin rahama a bude, ba wata kofa ta aljanna da za ta rage a kullafa ce sai an bude ta. Annabi yace a cikin wannan wata a kowace rana Allah yana da bayin da yake ento su daga wuta zuwa aljanna, kaga gafara zunubai kenan. To bayan waɗannan manya-manyan ibadodi Allah madaukakin sarki sai ya gafartawa waɗanda suke musulmi ne, waɗanda suka yi irin wannan nau'i na ibada, kaga duk wannan yana daga cikin hikimar da ta sa Allah ya shar'anta waɗannan kwanaki na Idi. In a cikin ibadodin kayi laifi, kayi kuskure, Allah madaukakin sarki sai ya yafe maka. Allah ka yafe mana. Da haka gashi mallam ya ci gaba da cewa wa yanshuru rahmatahu ala jami'i khalqihi at-ta'i'in. A wannan wato waɗannan ibadodi karkin su Allah ke yada rahamar shi ga dukkan bayin shi gaba daya, waɗanda suke da'a da biyayya gare shi. Mallam sai ya kawo wasu kwanaki na wato mutanen jahiliya da waɗanda suke ba musulmi bane. Mallam yace kaga waɗannan kwanakin, to kai a matsayin ka na musulmi kada ka taya kafirai murnar waɗannan kwanakin. Ai Allah ya ware maka naka kai musulmi. Ina fata an fahimta. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Gaba ta biyu game da abin da ya shafi bayani akan Idi, hukumu salatul Eidain. Ina hukuncin sallar Idi biyu, karama da babba, ko wajibi ne ko mustahabbi ko kaza ko kaza? An fahimta. Malamai sun yi maganganu masu yawa, amma maganar da take daidai insha Allah ita ce lallai Idi jama'a karama da babba wajibi ce. Wannan shine abin da yake daidai insha Allah. Ba wai sunna muakkada. In an ce sunna muakkada a bisa mazhabin Malikiya, kaga suna nufin wajibi ko? To daidai ne wannan. Amma sunna muakkada cewa kanwar farilla ko kanwar wajiba, to wannan ba daidai bane, ko da yake akwai malaman da suka yi waɗannan maganganun. Amma dai abin da yake daidai jama'a, annaha wajibatun alal a'yan, sallar Idi wajibi ce akan kowa. Dalilai da malamai suka tafi akan haka, wato daga cikin dalilan fadin Allah madaukakin sarki da yace fa salli li rabbika wanhar, kai sallah ga ubangijinka kuma ka soke dabbarka. Kaga ana magana akan aikin hajji ne. Kenan wace sallah ake nufi? Kenan sai a ce mu da bamu je aikin hajji ba, ana magana sallar Idi ake nufi. Su kuma da suka tafi aikin hajji fa, to ita ce annaharu. Ina fata an fahimta. Malamai suka ce wal amru lil wujubi, umarni a ka'ida ta usulul fiqh ai na wajibci ne. Me Allah yace fa salli, salli ai umarni ne jama'a. Dalili na biyu fadin Allah da yace walitukabbirullaha ala ma hadakum, kuma Allah madaukakin sarki ya tabbatar muku da waɗannan ibadodi ne don ku girmama Allah, ku rika kabarbari ga Allah. Malamai suka ce wal amru bitakbir fil aidain amrun bis salatil mushtamilati ala at takbir, umarni da yin kabbara ai sallar idi tana dauke da kabarbarin nan kenan in aka ce kabbara wajibi ne a cikin mana ayar tana cewa kabbara wajibi ne to kenan ibadar da ake kabbara a cikin ta ita ma wajiba ce kenan ina fata jama'a mun fahimta to sanan yana daga cikin dalilan da waɗannan suka tafi akai game da abin da suka yi hujja da cewa sallar idi karama da babba wajiba ce ko wajibai ne mulazamatun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama li hadhihi ssalati fil idain annabi ya lazumci waɗannan ibadodi guda biyu a cikin rayuwar shi gaba ɗaya tunda yayi hijira zuwa madina wa adamu tarki hafi idin min al a'yadi ba a taba samun shekarar da annabi ya ce to kai jama'a tunda dama ba wajibi bace a dan dage sai wata shekara ba taba samuwa annabi ya haka ba wa mudawamati khulafaihi da kuma dawamar da khalifofin annabi suka yi akan waɗannan ibadodi wal muslimina min ba'dihi da kuma musulmi bayan annabi da suka biyo bayan shi alaiha akan wannan ibada din ina fata an fahimta ba taba samuwa annabi yayi ikhlali da ita ba wannan ke nuni akan ibadar idi karama ko babba wajiba ce yana daga cikin dalilan da suka kafa hujja da shi jama'a saboda umurni da annabi ya bai wa mutane gaba daya da su fita zuwa ga sallar idi hatta mata da ƴan mata mana mata tsofaffi da ƴan mata waɗanda suke matasa wal huyyabi hatta masu jinin al'ada annabi ya umurce su da su fita amarahunna an ya'tazilna almusalla sai dai su masu al'ada annabi sai ya umurce su da su rabu da masallacin idi malamai suka ce hatta amara mallajil babalaha an talbisaha ko an tulbisaha sahibatuha hatta macen da ba ta da hijabi dan asali hadisi ne na ummu atiyatul ansariya dattijuwa daga cikin sahabbai annabi ya musu wa'azi yace da ita lalle su fito da mata tun daga tsofaffi da ƴan mata da masu al'ada kowa ta fita sallar idi wasu sai suka ce ya manzon Allah to ai ba mu da hijabi sai annabi yace to me hijabi to ta baiwa mara hijabi amma dai kowa sai ya fita wannan yana nuni akan sallar idi wajibi ne ina fata mun fahimta dalili na shida na ƙarshe suka ce daga cikin dalilan da ke tabbatar da sallar idi wajibi ce suka ce annaha musqifatul lil jumu'ati idza tafaqata fi yawmin wahidin kama taqaddama bayanuhu ma'ana da juma'a da idi za su hadu a rana guda ma'ana a ce yau idi kuma sai ya zamto ta dace da yau juma'a to idan kuka fita kuka yi idi to idin ta wadatar da ku ba sai kun yi juma'a ba yanzu juma'a bil ittifaq wajiba ce ko ba wajiba bace to kenan abinda ke wadatarwa daga wajibi shi ma menene jama'a haka sai suka ce wa ma laysa bi wajibin la yusqitu ma kana wajiban abinda ba wajibi ba bai saukar da abinda yake wajibi ina fata mun fahimta waɗannan kaɗan ne daga cikin dalilan amma fa suna da yawa ina fata mun fahimta waɗancan su ma suna da nasu dalilan sai dai mahallin ba na munaqasha bane ina fata mun fahimta muna karantar da abin da yake daidai ne a bisa dalilai mafi rinjayi dan su ma sun yi amfani da dalilai wancan hadisi na Arabi yazo gurin annabi yake cewa menene yake wajibi a kaina na Allah yace khamsu salawatin fi yawmin wa laylatin sai me yace zakka sai me sai hajji sai me sai azumi sai ya juya yace la anqusu alaihinna wala azidu alaihinna bazan rage ba bazan kara ba waɗannan sai suka ce yanzu a cikin wannan hadisin annabi ya ambaci idi jama'a kuna fahimta da kyau kuwa mahal ne na munakasha jama'a amma malamai suka ce ai anan banda wannan akwai wasu ibadodi ma da annabi bai bayyana su misali ai an fadi juma'a amma ba wajiba bace to yanzu rashin fadin ta yana nuni akan juma'a kenan ba wajibi bane jama'a muna fahimta da kyau ka dauki littafin zaka ga munakasha da tattaunawa da akai gashi duk bayan ya gama kawowa yace war rajihul qawlul awwalu lima taqaddama min al adilla gashi nan ya ci gaba da bayani jama'a mun fahimci wannan gaba ta biyu to gaba ta uku ita ce waqtu salatil idain yaushe ne ake sallar idi mana a wani lokaci ya kamata a tsayar da sallar idi malamai suka ce lokacin sallar idi na farawa ne tun lokacin da rana ta dan daga daga gabas qida rumhin gurgudan wato tsawon mashi daga inda kwallar rana take in an kalli daga inda take zuwa sama inda ya shiga cikin ƙasa mana daga inda ta fito zuwa inda take bai wuce tsawon mashi ba kun fahimta da kyau ai ba'ada mubayyi waqtil karaha mana bayan lokacin nan da aka karhanta yin sallar nafila a ciki ya wuce ai kun san sa'ad da rana ta hudo kai da sa'ad da ta take a tsakiya da sa'ad da ta tafi tai ja za ta fada annabi ya hana sallolin nafila ko waɗanda suke ghairu zawati sababin ko to wannan lokaci da aka hana matukar ya dan gushe to wannan shine lokacin farko na lokacin sallar idi biyu karama ko babba wayantahi bi zawali shamsi wannan lokaci na sallar idi karama ko babba yana karewa ne idan rana tai zawali ai idan ta karkata daga tsakiya kadan ma'ana lokacin sallan azhar ina fata mun fahimta malamai suka ce wa bihadha qala al-jumhur al-hanafiya wal-malikiya wal-hanabila wadannan malamai da wannan mazahib din sun tafi akan wannan fatawa dalilin su akan wannan hadisi ne na Abdullahi dan Busrin sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama gashi din ya kawo hadisi ne ingantacce al-Imam al-Bukhari ya allaka shi ma'ana ya ambace shi mu'allakan bi sighatil jazmi ma'ana ya ambace shi mahdhufus sanadi min awwalihi kamar yadda bayanai suka gabata ina fata mun fahimta malamai suna cewa abin da yafi kamata yafi dacewa babbar sallah a sallace ta a farkon lokaci saboda musulmi su samu dama don komawa gida don yanka waɗannan dabbobi nasu na layya to amma sai suka ce a karamar sallah to mustahabbi ne a iya jinkirtar da ita sallar kadan ya zamto an yi ta sama da lokacin da akai babbar sallah ina fata an fahimta saboda mutane su samu dama na fitar da zakatul fitri su kai zuwa ga inda ya dace ina fata mun fahimta sai ya zama gaggawa a can akwai hikima jinkiri anan ma akwai hikima ina fata mun fahimta gaba ta hudu hukumuha idza fata waqtuha in lokacin ta ya wuce shin ko a iya rama sallar idi amsa ita ce i ba tare da wani tsawaitawa ba saboda ai mun ce wajiba ce ina fata mun fahimta amma idan sallar idi ta kubuce muku ne saboda ba ku san ko ba ku samu labarin ganin wata ba har lokacin ta ya fita to za ku karya azumin da kuka dauka na 30 kun fahimci wannan da kyau jama'a to sa'an nan sai ku rama idi a next day ma'ana rana ta gaba ina fata an fahimta tunda a yau lokacin ta ya riga ya wuce misali labari bai zo muku na ganin wata ba sai karfe 2 lokacin azhar bayan rana ta yi zawali bayan gashi kun dauki azumi na 30 sai labari ya zo muku to me za ku yi a irin wannan halin abubuwa biyu za ku yi abu na farko wannan azumin da kuka dauka kariya shi za ku yi abu na biyu shin za ku sallaci idi amsa ita ce a saboda lokacin ta ya wuce to amma sai a jinkirta ta zuwa gobe sai a fito a sallace ta a lokacin ta ina fata mun fahimta dalili akan wannan gashi din sun ambaci hadisi waɗanda suke ingantattu daga Anas dan Malik hadisin da Imam Abu Dawud da Imam An-Nasa'i a cikin kitabu Sunan suka ruwaita cewa labari bai isa gare su ba sai bayan sun dauki azumi rana ta take lokacin sallar ya kure sai labari yazo sai suka aje azumin shikenan sai suka rama wannan idi a ranar da take biye da ita ina fata mun fahimta to kun ji surar farko ta idi ta kubuce ma kenan sura ta biyu kai jinkiri ko ka kwana kana bacci baka tashi ba baka ankara ba har sai da aka fito aka sauko idi ko kuma waɗanda aka bari a gidaje da anguwanni dan ya kamata musulmi mu gane wannan kada mu dade mu bar anguwannin mu da gidajen mu da makarantun mu akwai hadari kwarai da gaske to waɗanda aka bari a gida da waɗanda basu samu zuwa ba ko suka makara kaga ita ma sai ta kubuce musu ko to abin da yake akan su shine za su sallace ta a wannan lokacin su samu wani yay musulmanci yay musu raka'a biyu kamar yadda limamin idi ya musu raka'a biyu ina fata an fahimta karanta sahihul bukhari babi na musamman ya kulla yace babun da yake babun idza fatatuhu salatul idayn ya kawo asar ya kawo hadisai cewa aba'u yace idan ta kubuce maka to za ku sallace ta raka'a biyu kamar yadda liman ya sallace ta ina fata jama'a mun fahimta me san karin bayani ya koma ya duba fatuhul bari karkashin wato asalin kitabus sala wato babin da ke bayani game da sallar idi to sa'annan matsala ta gaba shine ina ne ake yin sallar idi ba tare da dukkan tsawaitawa ba ba a yin sallar idi a masallaci ana sallar idi ne a musalla ku kiyaye akwai bambanci tsakanin almasjid da almusalla musalla shine gurin da aka tattala don sallar idi kace fili gurin da zai tara mutane masu yawa wanda masallaci ba zai iya tara su ba to annan ne ya tabbata jama'a ana sallar idi kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi sahihi da Imam al-Bukhari da Muslim da Nasa'i suka ruwaito daga Abu Sa'id al-Khudri yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yakhruju yawmal fitr wal adha ila al-musalla yana fita ranar karamar sallah da babba zuwa musalla ina ne musalla shine al-makan al-musta'id gurin da aka tattala don ai sallar idi hadisi ne ingantacce ka karanta waɗannan littafan malamai suka ce was sunnatul madhiya sunnar da ta tabbata game da sallar idi shine ya zamto an yi ta a musalla ma'ana yace ai a fili wani guri mai fadi da aka tattala don sallar idi in baka gane haka ba yace ka ji wani hadisi da annabi yake cewa salatun fi masjidi hadha afdalu min alf salatin fi ma siwahu illa almasjid alharam salla a masallaci na yafi falala fiye da salla 1000 da akai a wani masallaci daban ba wannan ba in banda masallaci mai alfarma masallacin Ka'ab amma kaga didda wannan falala ta masallacin annabi amma yana barin masallacin shi ya tafi ai sallar idi a musalla wannan na nuna maka ashe sallar idi a ina ake yi jama'a a musalla ake yi a filin idi ake yi to sanan sai gaba ta gaba jama'a yana daga cikin ladubban da yawa jaba musulmi su kula da su a ranar idi mustahabi ne kai wanka kafin ka fita saboda asali da aka samu daga wato asalin Imam Ali ibn Abi Talib aka tambaye shi game da wanka yace kaga juma'a ane mata wanka haka arafa haka ranar babbar sallah haka ranar karamar sallah asali ne ingantacce da Imam Shafi'i ya fitar da shi a cikin Musnadul Umm da Imam Al-Baihaqi a cikin As-Sunan Al-Kubra ina fata an fahimta yana daga cikin ladubba da ya wajaba musulmi ku kula da su ranar idi yin ado ka sanya kayan ka mafi kyau mafi tsada ina fata mun fahimta saboda hadisi ya tabbata wato a cikin littafin al-Imam al-Bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda Abdullah dan Abbas yace kana yalbisu yawmal eid burdatan hamra annabi yana sanya wata riga ko wani mayafi ja ma'ana malamai suka ce wannan yu'ta baro hadha zinatan yawmal eid ina fata mun fahimta yana daga cikin ladubba ka ci abinci kan ka fita idi a karamar sallah a babbar sallah ka jinkirta sai ka dawo sai ka bude bakinka da abin da kai na layya ina fata an fahimta yana daga cikin ladubba yin kabarbari a ranar idi tun sa'ad da ka fito zaka rika yin kabbara sigar kabbarar kamar yadda aka samu asari daga Abdullahi dan Umar da Ibn Abbas da Abdullahi dan Mas'ud suke cewa lafazin da zaka yi shine Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd haka zaka rika maimaitawa kana jiyar da kanka ba asirrance zaka yi ba kuma da karfi zaka yi kane kana karaji ba a zaka yi ne wato tsakanin daukaka sauti da kuma wato asalin boyewa ina fata mun fahimta zaka rika yi a hankali kana jiyar da waninka jama'a bid'a ne yin irin wannan kabbarar bi sautil jama'i bana a samu mutum biyu ko uku suna hada baki suna waɗannan kabarbarin wannan bid'a ne ko kuma a samu wani yana fada ma wasu suna amsa mishi duk wannan bid'a ne bai tabbata ba jama'a ina fata mun fahimta sa'annan waɗannan kabarbari idan a karamar sallah ne za a yi su tun sa'ar da ka fito idi har ka dawo masallaci a karamar sallah kana dawowa shikenan amma a babbar sallah suka ce za ka yi wannan kabarbari ne tun asbahin ranar babbar sallah ma'ana subuh yawmi arafa har zuwa la'asariyar ayyamut tashriqi ma'ana rana na 13 ina fata mun fahimta haka aka samu asari daga sahabi Abdullahi dan Umar al-Imam al-Baihaqi da al-Imam Abu Dawud a cikin littattafan su suka fitar da wannan asari da ingantaccen isnadi ka karanta silsilatul ahadithus sahiha zaka ga waɗannan bayanai dalla dalla ina fata mun fahimta yana daga cikin abubuwan da suke mustahabbai ne wato abubuwan da ya wajaba kai ka kula da su a ranar idi in ka tafi masallaci kana zuwa shimfida da dumar ka ko abin zaman ka ka zauna ba a yin nafila qablaha aw ba'daha a masallacin idi ina fata an fahimta saboda asarin da aka samu daga Abdullahi dan Umar da Imam al-Bukhari da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah suka ruwaito yake cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salla yawmal fitri raka'ataini wa lam yusalli qablaha wala ba'daha annabi yayi sallar idi raka'a biyu bai yi nafila ba kafin ita idin ko bayan ta kaga shiriyar annabi shine ba ai babban malami al-Imam Ibn al-Arabi shi ko cewa yayi sallar nafila a masallacin idi yace da malaman farko sun yi to da an ruwaito mana sai yace wa man ajazahu amma waɗanda suka ce daidai ne a iya yi ra'a annahu waqtun mutlaqun lis-salah yana ganin ai lokaci ne da a iya yin kowace sallah wanda yake ganin za a yi ga abin da yake gani sai yace amma wa man tarakahu wanda yace kada a yi kuma shi ma bai yi ba ra'an nabiyya sallallahu alaihi wa sallama lam yaf'aluhu ya ga annabi ai shi ma bai aikata ba ibn al-arabi sai yace wa man iqtada faqadihi tada wa man iqtada faqadihi tada wanda yake kwaikwaye annabi ya shiryu annabi bai yi ba to kai ma ka da kai ina fata mun fahimta Allah madaukakin sarki ya taimaka to sanan yana daga cikin abubuwan da suke sunna ne na sallar idi ba a kira mata sallah kamar yadda ba a yi mata ikama haka hadisi ya tabbata daga sahabi Abdullahi dan Abbas da Jabir dan Abdullah al-Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da hadisin suka ce lam yakun yu'adhanu yawmal fitri wala yawmal wala yawmal adha ba a kasance ana kiran sallah wato ana kiran sallah a ranar karamar sallah ko babba ba haka aka samu daga Jabir dan Samura yake cewa sallaitu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-idain nayi sallar idi tare da annabi ghaira marra ba so daya ba wala marrataini ba so biyu ba bi ghairi azanin wala iqamati ba a kiran sallah ba a iqama ina fata an fahimta da aka kiran sallah da iqama ga sallar idi biyu wannan bid'a ne bai tabbata ba to sa'annan sai kaifiyar sallar idi a takaice jama'a sallar idi raka'a biyu ce a raka'a farko banda kabbarar harama da kabbarar tafiya ruku'u to ana yin kabarbari guda 7 ne a raka'a ta biyu banda kabbarar dagowa daga raka'a ta biyu da kabbarar tafiya wato ruku'un karshe to kabarbari 5 ake yi ina fata da ma mun fahimta kenan in ka hada kabarbarin gaba daya kai musu fadar ƴaƴan kadanya zaka ce a raka'a farko ana kabarbari 9 da ta harama da ta tafiya ruku'u da 7 da ake a tsakanin su a raka'a ta biyu kuma ana kabarbari guda 7 da ta dagowa daga sabuwar raka'a da ta tafiya ruku'un karshe da 5 da ake a tsakanin su jama'a mun fahimci lissafin da kyau mustahabbi ne a wannan rana a cikin raka'a farko jama'a ka karanta subbihi isma rabbikal a'la a raka'a ta biyu ka karanta hal ataka hadithul ghashiya saboda sunna ta zo da haka ko kuma ka karanta suratul qaf wal qur'anil majid ko ka karanta a raka'a ta biyu iqtarabatis sa'atu wan shaqqal qamar in kai wancan kai daidai in kai wannan kai daidai ina fata mun fahimta bai tabbata ana yin wata addu'a a tsakankanin kabarbarin nan da ake yi ba ba a wata addu'a ba a komai shiru ake yi ina fata an fahimta yin wata addu'a bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana daga cikin abubuwan da suke wato wajibai ne da ya wajaba musulmi su sani musamman limaman idi malamai suka ce al-khutbatu sunna game da khutba shine limami yayi khutbar sallar idi khutba kwaya daya jama'a khutba biyu a sallar idi bai tabbata ba ya kamata mu san wannan hadisi ne dha'ifun jiddan yazo da bayani game da khutba biyu dan haka shiriyar malaman farko shiriyar malaman salaf malamai suka ce wasunnatu an yakhutba al-imamu ba'da as-salati khutbatan wahidatan la khutbatayni ba khutba biyu ba ina fata mun fahimta dan haka limaman idi ku ji tsoron Allah khutba daya ake ba biyu ba yin biyu bid'a ne bai tabbata ba kuma ana yin khutba ne bayan idar da sallar idi ba kafin sallar idi ba wannan ita ce sunnar annabi ita ce shiriyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a samu canji game da wannan ba har sai lokacin ƙarshen zamanin sahabbai wanda ya fara wannan shine Abdul Malik ibn Marwana hadisin yana nan a cikin Sahihul Bukhari a inda babban sahabi Abu Sa'id al-Khudri yayi mishi inkarin haka an je idi za a yi sallah sai ya hau zai khutba Abu Sa'id ya fusgo shi shi ma ya ja suka ja ya fusge ya hau kan minbarin dole ya khutbar ana idarwa yace to ai ba haka ake ba sai yace to ai mutane ba sa sauraron mu da an tashi suke watsewa dan haka sai mu fada musu manufofin mu kafin ai sallah kowa ya ta kanshi jama'a wannan ba daidai bane abin da yake daidai al-khutbatu ba'da as-salah la qabla as-salah ina fata mun fahimta sannan yana daga cikin abin da yake sunna jama'a khutba a ƙasa ba akan minbari ba ya kamata ku kiyaye hawa minbari bai tabbata ba jama'a gashi yace waqifan alal ardi la alal minbari kaza fa'ala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallama wal khulafa'ur rashidun ba'dahu gashi kawo hadisi fa'an ibn mas'ud kaje ka karanta hadisi sahihi bukhari da muslim suka fitar da shi ina fata da ma mun fahimta waɗannan su ne kaɗan daga cikin abubuwan da suka shafi hukunce-hukuncen idi waɗanda muka yi alƙawari za mu bayyana kamar yadda na ce gashi daga cikin wannan littafi na sahihu fiqhi sunna gashi daga shafi na wato 597 muna fatan Allah madaukakin sarki ya taimake mu waɗannan karatuttuka da ibadodi na sallah da addu'o'i da muka yi ta yi a cikin wannan wata na Ramadana muna fatan Allah madaukakin sarki ya karba mana Allah ya sanya mu daga cikin waɗanda za a ento su daga wuta zuwa aljanna a cikin wannan wata muna roƙon Allah madaukakin sarki ka biya mana buƙatocin mu da addu'o'i da muka yi ta yi Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya jama'a akwai takaitattun bayanai na kira da nake fata zan yi da kuma nasiha a takaice gaba ɗaya mu jama'a mu ji tsoron Allah wannan ita ce wasiya da Allah madaukakin sarki yayi wa mutanen farko da na ƙarshe mu ji tsoron Allah walqad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah jama'a mu ji tsoron Allah dukkanmu tun daga kan malumman mu ta waɗanda suke wato ƴan siyasar mu a dukkan matakai na gwamnati da waɗanda suke sarakunan mu waɗanda suke a kowane matakai nasu da waɗanda suke mata ne suke zauna a gida matan aure da ƴan mata da matasa da dattawa da malamai da almajiran su da ɗaliban ilimi jama'a mu ji tsoron Allah mu kyautata al'amuranmu saboda Allah madaukakin sarki ya kyautata rayuwarmu mu sani cewa wannan rayuwa ta mu takaitacciya ce za mu barta za mu tafi zuwa ga wata rayuwa ta gaskiya ta keke da keke za mu haɗu da abin da muka yi wato a wannan rayuwa za mu haɗu da sakamakon shi a waccan rayuwar dan haka ina kira zuwa ga waɗanda suke shugabanni ne su ji tsoron Allah siwa na ƙasa da su adalci kuma talakawa na ƙasa da su su ma su ji tsoron Allah malamai ku ji tsoron Allah ku tsayu da gaskiya kuma ku fada ma malamai da waɗanda suke mabiya ne gaskiya kada ku damu da za a zage ku ko za a kyare ku ku tsayu akan gaskiya to sa'an nan matasa ku tsaya ku yi kishin kanku ku yi kishin yankinku ku yi kishin addininku da ƙasarku matasa ku tashi ku nemi ilimi na addini da na rayuwa ku daina bari ana amfani da ku wasu suna mayar da ku karnukan farauta dan cimma manufofin su ko dai na rayuwa ko kuma na siyasa ko wani abu na makamancin wannan matasa mu tashi mu kishin kanmu to sanan dattawa kada ku kore matasa daga jikinku babu tafiyar da za a yi idan ya zamto babu dattawa a ciki to akwai matsala kamar yadda duk tafiyar da ya zamto babu matasa ciki to akwai matsala da haka dattawa kada ku kore matasa matasa abokan aiki ne na da'awa abokan aiki ne na kawo canji muna fatan Allah madaukakin sarki ya kawo mana canji a wannan ƙasa ta mu
amin
to sanan ina nasiha ta musamman ga waɗanda suke ɗaliban ilimi umuman sannan khususan musamman ɗaliban darul hadisi salafiyya jama'a mu tashi da neman ilimi mu tsayu da neman ilimi neman ilimi shine asalin mu jama'a ahlus sunna da neman ilimi aka san su babu al'ummar da za su rabu da neman ilimi face sai sun lalace zaka ga a cikin al'umma sai sun fi kowa gurbacewa da lalacewa jama'a asalin mu shine neman ilimi neman ilimi shine abu na farko da ya wajaba ka sa a gaban ka kaman ce da duk wata siyasar rayuwa zaka yi kaza sai kai kaza sai ne kaza kada ka kuskura ka bari wani abu na rayuwa ya raba ka da neman ilimi musamman ilimin addini jama'a ga malamai nan suna ta karantarwa kada mu kuskura waɗannan malaman su mutu ko kuma wasu al'amura na rayuwa su dauke su ba tare da mun koyi ilimi a gurin su ba ba da jimawa ba malam Albani a wannan tebur din yake magana akan cewa ɗaliban ilimi ku tsaya ku yi karatu a wannan munasabar zan yi mana ishara zuwa ga lecture da aka shirya ga wannan wato asalin ɗaliban wannan makaranta aka gabatar da ita lecture mai taken al-Imam al-Baghawi wa kitabuhu Sharh as-Sunnah duk dalibin ilimi yaje nemi wannan kasusuwan ya saurare su ya natsu sosai ya ji su akwai shawarwari waɗanda idan muka bi su Allah madaukakin sarki zai haskaka rayuwar mu saboda yanzu jama'a zamani ne da an kashe kwakwalan musulmi ko kuma musulmi su da kansu sun kashe kwakwalan su ma'ana mutuwar kwakwalwa ta same su idan ka kalli addini zaka ga musulmi suna fama da dan karan jahilci balle ka dawo ilimin zamani ilimin rayuwa zaka ga a baya aka bar mu an bar mu da kuturin bawa an yi jihadi an bar mu da kuturin bawa wanda ba zai amfane mu ba neman kudi da kake yi ka auna tun kan a haife ka mahaifinka ke neman kudi amma har yanzu bai kudi ba amma wallahi ilimi ba haka yake ba ka fara neman ilimi da mako guda tunaninka sai ya canza mu'amalar ka za ta canza komai naka sai ya canza dan haka jama'a ina kira zuwa ga ƴan uwa ɗaliban ilimi lalle mu sani akwai mas'uliya mai girma akan mu nan mu miƙe mu nemi ilimin addini mu san addinin mu mu san yadda zamu bautawa Allah mu zamto mayo ga waɗanda suke magabatan mu ne Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'a ina addu'a ta musamman ga dukkan musulmin duniya gaba daya tun daga zamanin Annabi Adam waɗanda suka rasu har zuwa yau din nan har zuwa tashin alƙiyama muna addu'a ta musamman Allah madaukakin sarki ka gafarta musu ka kai haske kabarin su muna addu'a ta musamman ga malaman mu na sunna waɗanda suka ɗaukaka wannan da'awa ta sunna a mabambantan zamanna muna farawa tun daga kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da shi da sahabban shi waɗannan da suka yi jihadi tare da shi da waɗannan mutanen gida nashi tsarkaka masu tsarki muna addu'a ta musamman Allah madaukakin sarki ya ƙara tabbatar da tsira da aminci gare su da tabi'ai almajiran sahabban waɗanda suka biyo bayan su da manya-manyan limaman musulunci waɗanda suka yi karantarwa irin su Imam Malik irin su al-Imam Abu Hanifa irin su Imam Shafi'i Imam Ahmad ibn Hanbal da malaman sunna irin su Imam al-Bukhari da Muslim da Abu Dawud da dukkan malaman da suka ba da gudunmawa zuwa ga sunna ko dai ta hanyar rubuce ta a cikin littafan su ko ta hanyar karance ta ko kuma ta hanyar raddi ga waɗanda suke wato asalin raddi zuwa gare ta muna addu'a ta musamman Allah madaukakin sarki ka kai haske kaburbukan su muna addu'a ga malumman mu musamman na wannan ƙasa ta mu su malam dan fodiyo da dan uwan shi Abdullahi Gondu da dan shi Muhammadu Bello muna addu'a ta musamman Allah ya kai haske kabarin su Allah ya nuna musu kyawawan ayyukan da suka yi a duniya in baccin jihadin da waɗannan suka yi da jama'a Najeriya ta yau a yanzu da muke gani da wani abu ne daban ba yadda kake ganin ta ba dan haka wajibin mu ne jama'a mu rika haskakuwa da hasken magabatan mu kada mu istiqlali da kanmu mu ji cewa ai mu kadai ne muna addu'a ta musamman ga babban malamin mu alƙalin alƙalan Najeriya malamin sunna kakan salafiya dattijan arziki a Sheikh Abubakar Mahmud Gumi mujaddidul zamani wannan shine gwarzon mu jama'a ba a Najeriya ba ba a yankin Afrika ba a duk duniya gaba daya wannan shine gwarzon mu Allah ya kai haske kabarin shi sannan muna addu'a ga manya-manyan malaman mu waɗanda suka gabace mu zuwa gidan gaskiya alkiyama irin su Sheikh Malam Ja'far Mahmud Adam da Sheikh Abubakar Imam Ikara da babban malamin mu jama'a Sheikh Abu Abdurrahman mujaddidu da'awati salafiyya baqiyatu salafil khairi muna addu'a ta musamman gare su gabaɗaya Allah ya kai haske kabarin su kuma muna kebance malamin mu da addu'a ta musamman Allah ka daukaki darajojin shi Allah ka hada shi da annabawanka da manzanninka muna addu'a ta musamman Allah ya saka su aljannatul firdaus ya nisanta su daga wuta gabaɗaya to sannan muna addu'a ta musamman ga kanmu Ya Allah ka san abubuwan da suke alkhairi ga rayuwar mu Allah ka tabbatar mana da su. Abubuwan da suke ba daidai bane muna roƙonka ya Allah koda muna ganin daidai ne Allah ka kawar da su gare mu. Muna roƙon Allah ka hada mu da dukkan alkhairin duniya da na lahira. Allah ka raba mu da dukkan sharri na duniya da na lahira wanda muka sani da wanda ba mu sani ba. Sa'annan kuma ina amfani da wannan dama dan gabatar da godiya ta musamman ga ƴan uwa da suka ba mu kunnuwan saurare na karatutuka da muka yi ta yi a cikin azumi tun daga karatun fiqh usira da dan uwa malam kabiru asgar yake gabatarwa da karatun alfurqan wanda malam musa ke gabatarwa da kuma sauran karatutuka da aka saba gabatarwa anan ina godiya ta musamman ga waɗanda suke zuwa daga nesa waɗanda suke ba ɗaliban darul hadith ba da kuma ɗaliban darul hadith Allah madaukakin sarki ya saka muku da alkhairi annabi ya fadi a hadisi yake cewa man la yashkurun nasa man la yashkurun nasa la yashkurullah wanda bai godiya ga mutane bai godewa Allah jama'a kun yi mana kara Allah ya saka muku da alkhairi sannan muna addu'a ta musamman ga waɗannan malamai namu waɗanda suka tsayu da karantarwa a wannan makaranta tamu tun daga kan Malam Abubakar Awal Mishago da wato asalin Malam Abubakar Asgar da Malam Musa Minshawi da Malam Dawudu Zahiri da sauran malamai waɗanda suke karantarwa a aji irin su wato asalin Malam Yahaya da sauran malamai irin su Malam Shu'aibu da waɗanda suke gabatar da wasu abubuwa a wannan makaranta muna addu'a ta musamman Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya karfafa musu gwiwa kuma muna addu'a Allah ya ƙara hada kanmu akan abin da yake gaskiya ne jama'a bazan bar wannan majalisi na ba sai nayi addu'a ta musamman ga jagorancin wannan makaranta ta mu da kuma jagora shine Dr. Abdul Rafi Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi muna roƙon Allah ya karfafe shi ya tabbatar da shi akan abin da yake daidai kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu iko da dama dallan kwasuwa ga yi mishi biyayya cikin abin da yake al-ma'rufu min ad-din ne Allah madaukakin sarki ya taimake mu ina yi mana fatan alkhairi gaba ɗayan mu nake cewa subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جماعه sudan saurara kadan akwai jawabai da daktar zai gabatar muna fatan ƴan uwa da Allah za su saurara za su bada kunnan su wato asalin na saurare wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam umar Allah ya saka da alkhairi wato abubuwan da nake rubuce da su a nan kusan kashi 95 malam umar ya gabatar da su amma duk da haka addu'a ba ta yin yawa kuma fatan alkhairi kuma ba ta yin yawa da farko zan dan yi takaitattun bayanai ne a madadin wannan makaranta da yan uwa musulmi yake da izinin Allah ba zan dauki fiye da minti 5 ba zuwa minti 7 da izinin Allah Musa abubun kamar yanda na ce ma nan mai yar gabatar zan tsatsallake su da farko muna godiya ta musamman ga Allah subhanahu wataala mai kowa da komai wanda ya raya mu ya nuna mana karshen watan Ramadan na wannan shekara da fatan Allah ya karbi ibadunmu gabaki daya tsayon daren da muke yi duka Allah subhanahu wataala ya sa dan shi muke yi Allah ya tsarkake ayyukanmu da gariya ya tsarkake zukatanmu daga munafinci da shirka sannan ina godiya ta musamman ga masu halartar karatu kan wannan karatu malam Umar ya riga gabatar da wannan godiya amma duk da haka godiyar nan ba ta yin yawa koda malamai sun hadu sun gama hadewa sun yi karatu in babu dalibai babu wanda za a karantar karatu ba zai yiwu ba dole haɗin gwiwa ake tsakanin malamai da su wanda ake karantarwa don haka muna muku fatan alheri karatun da muka yi Allah ya sa ya zama hujja gare mu ga shiga aljanna Allah subhanahu wataala ya sa wannan karatu ya zama katanga gare mu tsakaninmu da shiga wuta Allah ya sanya albarka ya ba mu ikon amfani da karatu kan da muka yi da abin da malamin suka karantar da mu sannan har wayo ina godiya ta musamman ga ɗaliban wannan makaranta da dalilin hadisi salafiya wato an sha tsawon tafiya tsawon zamani da su ana gwagwarmaya da su tun wanda suka san tarihin wannan da'awa tun ana karatu a wani masallaci da baya daukar mutane da suka wuce mutum 10 daga nan me wannan masallaci ta biya dakunansa dakunan gidansa yana bayarwa har masallaci zan zai iya daukan akalla mutum 50 daga nan aka taso aka dawo anguwan nan ana karatu a wani masallaci aka kore mu kuma ana karatu a rumfan kwano ga zafi ga komai haka duk da haka ɗaliban suka hakura suka daure har Allah ya yi mana wannan abin da ya yi mana muna fatan Allah ya musu sakayya da alkhairi Allah ya hada mu gabaki daya a gidan aljanna da shi malamin da ya tsasa wannan da'awa sannan ina godiya ta musamman ga malaman wannan makaranta tun daga shi kanshi jagoran da ya tsasa wannan da'awa da malaman da suke karantar da mu yanzu hakikanin gaskiya malam Albani ya tafi kamar yadda na taba fadi wata a wata munasaba na ce Albani dai ya tafi amma yanzu an samu Albani guda 7 ko fiye da haka alhamdulillah mun yi rashin malam mun yi rashin shawarwari da abubuwa da yawa amma kan karatu kan da izinin Allah abinda malam ya dasa ɗaliban shi sun ci gaba daga inda ya tsaya kuma alhamdulillah iya gwargwado ba mu zama cikin jahilci ba mu zama cikin damuwa na rashin karatu wayannan malamai ya zama dole mu yi musu addu'a ta musamman Allah ya karfafe su Allah ya kara musu lafiya da su da iyalansu Allah ya tsare musu mutunci da su da iyalansu Allah subhanahu wataala ya kare su daga sharrin duk wani sharrin mutum ko dabba ko tsuntsu ko aljani Allah subhanahu wataala ya tsarkake ayyukansu da gariya Allah ya kara musu kwarin gwiwa ya tsarkake zukatansu daga shirka da makamantansu sannan ina mika roko ta musamman zuwa ga masallatan wannan makaranta da daukacin al'umma musulmi gabaki daya da su taya mu da addu'a Allah ya ji malam Albani yakan cewa abinda muke fata daga wurin mutane fatan alheri da addu'a iyaka abinda muke bukata kenan a cikin wannan da addu'a wannan ayyuka da muke yi Allah ya sa mana hannu Allah ya rike mana wannan makaranta da hannun shi na dama Allah ya tabbatar da mu akan abinda yake shine daidai domin kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da yake tsoron Allah da ranar ƙarshe ya faɗi alheri ko ya yi shiru haka muna neman mutane su dinka taya mu da wannan alherin faɗin wannan alherin gare mu mun ga muna fatan Allah ya taimake mu ya sa mana hannu a cikin abubuwan da muke yi sannan ina roƙon ƴan uwa musulmi mu yi amfani da wannan gomin ƙashin na azumi mu rinƙa roƙon Allah a lokuta na musamman mun san muna cikin barazana a ƙasar nan musamman ma nan arewacin ƙasar nan muna cikin damuwa da firgici muna cikin tashin hankali na hare-haren bom kashe-kashe da ake yi na bindigogi da makamantansu amma babu abin da ya fi karfin Allah kuma Allah ya san masu yin wannan abin kuma ba wai don su fi karfin Allah ba ne kuma ba wai don Allah ba zai iya da su ba ne don haka mu rinka addu'o'i a lokuta na musamman lokacin da ake ruwa mu rinka tashi tsakar dare tsakanin kiran sallah da ikama da makamantan lokutan da manzon Allah ya zayyana cewa Allah na karɓar addu'a lokacin buɗe baki wurin roƙon Allah Allah ya zo da kasan mu lafiya masu neman su kawo mana hargitsi a kasan nan Allah ya mana maganin su Allah ya san su kuma ya san abin da suke yi kuma ya san inda suke kulle wannan makircin wurin yawan addu'a ba mu san addu'a wanda Allah zai karba ba kuma ya tabbata mun Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah yace yana jin nauyin bawa ya daga hannu sama ya roƙe shi Allah ya juyar da hannu bai karbi addu'an sa ba
dan haka barin kafin da lokuta na musamman muna roƙon Allah wayanna fitintinu Allah subhanahu wa ta'ala take ta mana su sannan kafin in kai ga shi babban malamin addu'a ta musamman ina son jawo hankulan masu sauraron mu da masu zuwa sallar juma'a nan da wasu ma da suke ji mu daga nesa cewa a wannan makaranta ba mu neman taimako a makarantar nan sai mutane suna zuwa mana cewa da roƙon cewa za su rinka za mu rinka neman musu taimako a lokutan da muke sallar juma'a mu kanmu da muke da makarantar nan muna da buƙatun kuɗi domin aikin kuɗi muke yi amma ba mu neman taimako wurin kowa kamar yanda malam Albani ya sa wurin nan Allah ya gafarta mi kowa ya san malam Albani bai taɓa zuwa neman taimako wurin kowa ba kuma yakan fadi da babban murya wani ma yana maimaitawa cewa duk duniya da lahira babu wanda yake ba mu kuɗi muke aiki a makarantar nan kuma har yau haka muke da izinin Allah kuma insha Allah haka za mu mutu don haka kada wanda ya zo ce mu nema mai taimako a nan wurin domin mu ma ba neman taimako muke yi ba kuɗi muke yi ba aljihunmu muke ma addinin Allah aiki na kowa ma ya kwaikwayi wannan in kana da buƙata masallacinka ka je ka nemi kuɗi ka tashi ka nemi kuɗi akwai hanyoyin neman kuɗi da yawa in ka tashi ka nema da idan Allah zaka samu sai ka je ka yi ma Allah aikin alheri kowa da ya ga abin da malam Albani yayi Allah ya gafarta masa duk wannan gine-gine da muke da kuɗin aljihun shi yayi duk mai cewa ana aika mai da kuɗi na ƙarya yake yi idan kuma ya fasa tona asirin inda ake karɓo kuɗin Allah ya tsine mai albarka sannan addu'a ta musamman ga shi wannan babban malami jagoran halin sunna uban yan salafiya uban marayu babban malami Abu Abdurrahman Muhammad Awal Adam Albani wanda ya assasa wannan makaranta Allah subhanahu wa ta'ala ya kai hasken aljannacin kabarinsa Allah subhanahu wa ta'ala duk inda alheri yake duniya da lahira Allah ya karkata ya kai musu cikin kabarinsa wato malam Albani mutum ne wanda yake in baka zuna da shi ba za ka san shi ba da yawa mutane suna cewa mu muna wuce gona da iri wurin yaba malam Albani amma ina ba su uzuri cewa wallahi ban san ko shi waye bane mu da muka san shi mu ne muka san wane ne malam Albani naka ba za mu gushe ba muna mai addu'a har tsawon rayuwarmu Allah subhanahu wa ta'ala ya saka mai da alkhairi abin da ya bari a baya na iyaya da mata da iyalai da makaranta da dalibai Allah ya rike mai su da hannun shi na dama Allah ya kai su inda bai tsammaci za su kai ba abin da ya bari a baya Allah ya sa musu albarka Allah ya nuna mai ladan aikin shi a cikin kabarinsa na ƙarshe jama'a muna muku fatan alheri ga baki daya za mu sanar da jama'a nan da 'yan kwanaki kaɗan ran da za a dawo karatu bayan sallah alhamdulillah malaman da suka karantar da mu sun yi iya ƙoƙarinsu cikin azumin nan musamman ma shi malam Umar da ke mana tafsiri addu'a ta musamman gare shi Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mai hannu a cikin al'amuransa gabaki ɗaya Allah ya alkaci ba rayuwar shi da na iyalansa Allah ya ƙara ɗaukaka darajar shi duniya da lahira Allah ya haɗa shi da manyan bayinsa a lahira sannan kuma malam Musa mai shawi limamin mu a wannan wuri da yake shi ma ya gudanu akan karantar da Al-Furqan cikin azumin nan da malam Kabiru Al-Asgar da ya karantar da fiqhu sirra shi ma cikin azumin nan sun sha karatu sun gaji za mu dan bada hutu dan kadan ba mai tsawo ba amma da izinin Allah za mu sanar da al'umma dan kwanaki bayan sallah sun da za a dawo da karatuttuka da fatan Allah ya karbi ubadun mu Allah subhanahu wataala inda ya tara mu anan Allah ya tara fuskokin mu gabaki da cikin gidan aljanna سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله